sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Hawa Sharif ce tare da Zahra Ufage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Litinin 19 ga watan Yuni shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke dauke da su, da farko ga kanin labaru.
A yau Litinin mataimakiyar ministan tsaron Ukraine tace sojojin Ukraine sun sake kwato wasu wurare takwas a cikin makonni biyun da suka gabata. Haka zalika a yau Litinin ne sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya gana da shugaban China Xi Jinping a Beijing babban birnin kasar. Sannan a yau Litinin ne Pakistan tace ta kama wasu mutane 12 da ake zargi da safarin mutane wanda ke da alaka da jirgin ruwan bakin haure da ya kife a makon jiya a gabar tekun Girka.
Kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yau. Ya kudi cewa shugaban majalisar dokokin jihar Borno ya ce har yanzu Boko Haram na ci gaba da addabar al'ummomi a jihar, inda ya kira ga bangaren jaltawa da ya kara damtse, wato ya kara matsa damtse. Za kuma kudi cewa sojoji a Najeriya sun maida martani game da zargin hannu a satar dan yamman Najeriya da dan fafutukan na yankin Niger Delta a sare da kubuye musu. Akwai kuma karin hatsi kan zanga-zangar lumana da daliban jami'a suka yi a jihar Zamfara domin nuna rashin jin daɗin su game da matsalolin tsaro. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna nan tafe da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda Babangida Jibrin kan gabatar. Sannan za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraro. Waɗannan da masu sauraron rahotanni na nan tafe a cikin shirin, amma da farko sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. A yau Litinin mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Hana Maliya tace sojojin Ukraine sun sake kwato wasu wurare takwas a cikin makonni biyun da suka gabata, ciki har da Piatikati da ke yankin Zaporojia. Tun bayan da Ukraine ta fara kai farmaki da nufin sake kwato yankunan da sojojin Russia suka kwace, Maliyar tace Ukraine ta enter da yankin ne girman kilomita 113 marabba'i. Jami'an Russia sun fada a yau Litinin cewa an kai hari a yankin Belgorod na kasar Russia dake kusa da kan iyaka da Ukraine, tare da jikkata wasu fararen hula 7. Gwamnan yankin Belgorod, Vyacheslav Golubak, ya wallafa a kafar sadarwa ta Telegram cewa harin ya ritsa da gine-gine da dama. Wani jami'in Russia ya ce barin wutar da Ukraine ta yi ya shafi ƙauyuka 2 a yankin Kurok. A yau Litinin ne sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya gana da shugaban China Xi Jinping a Beijing babban birnin kasar. A rana ta 2 kuma ta ƙarshe a ziyarar da ya kai da nufin daidaita alaƙar da ke tsakanin manyan ƙasashen biyu. An sha hasashe kan makasudin wannan zama da aka gudanar a wurin da aka yi wa laƙabi da babban dandalin taro na jama'a, wanda shine tushen ziyarar ta Blinken, kuma aka sanar da shi kusan sa'a guda kafin a gudanar da taron wanda ya dauki kusan mintuna 35 ana gudanar da shi. Kafar yada labarai ta kasar China ta rawaito cewa shugaba Xi Jinping ya shaidawa Blinken cewa yana fatan ziyarar tasa za ta bada sakamako mai kyau wajen tabbatar da dangantakar zaman lafiya tsakanin China da Amurka. Blinken shine jami'in Amurka mafi girma da ya ziyarci China tun daga shekarar 2018. An sake dage ziyarar tasa ne a watan Fabrairun da ta gabata, bayan da wani balan-balan leƙen asiri na China ya yi shawagi a sararin samaniyar Amurka.
An ji kaɗan Zahra'u za ta sake shigowa da cigaban labarin duniya. Kafin nan bari mu fara da rahotonmu na farko, inda kakakin majalisar dokokin jihar Borno Abdulkarim Lawal ya bayyana cewa har yanzu fa kungiyar Boko Haram na ci gaba da cin karanta bababbaka a jihar, inda suke ci gaba da addabar al'ummomi a jihar ta Borno. akan hakan ne ma ya buƙaci bangaren zartawa da ya ƙara daura damara kamar da yadda ku ji a wannan rahoto da Haruna Dauda Biyu ya aika mana.
Kakakin majalisar dokokin jihar Bondo wanda aka sake zaba a karo na hudu Abdulkarim Lawan ya kira ga sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu da kuma shugabannin jami'an tsaron da siwa Allah kawo ƙarshen yayin kungiyar Boko Haram a yarkwatar karamar hukumar su dake jihar Bondo. Kakakin majalisar ya dai bayyana hakan lokacin da yake hirar da gidan radio Murya Amurka a garin Maiduguri. Yace karamar hukumar da yake wakilta wato Guzamala har yanzu babu kowa cikin ta, amma akwai wasu daidaiku da ke kauyukan da ke waye da wannan karamar hukumar da yace a yanzu hakan babu ma ma'aikata a ciki babu kuma mutanen gari. Alhaji Abdulkarim Lawan dai yayi karin haske game da wannan matsala da yace har yanzu suna fama da shi da cewa wasu daga cikin makarabin gwamnati na cewa babu karamar hukuma guda da ke hannun yayan kungiyar Boko Haram wanda yace hakan ba gaskiya bane. Amma abin da ke cewa
har yanzu local government headquarters ba kowa, babu civilian, babu soja ko civil defense ko police kwata-kwata, babu sarakuna mu na local government duka yanzu haka suna cikin Maiduguri wasu na munguna ba kowa aure wajen ce babu Boko Haram ba, amma akwai wasu garuruwa wanda akwai mutane a ciki, amma duk da haka babu security agencies a wajen. Saboda haka ina neman alfarma ma gwamnatin federal da kuma gwamnatin state a taimaka a mayar da wayannan mutanen gidansu, a kawo mutanen tsaro particularly sojoji da police da civil defense, a kawo local government headquarters da is Gudun Bali da kuma Bairare, a sa mutane a zauna kamar yanda aka local government din sun zauna gani su kuma mutane musu fara ayyukansu na yau da gobe.
To ko yayin Najeriya ke kallon wannan furci na kakakin majalisar a jihar Borno?
Shi ya fito ya faɗa gaskiya, ai ba wannan ne na farko ya bude baki ya faɗa cewa akwai ƴan Boko Haram a garin su ba. Mu da muke Maiduguri ma suna kewaye da mu. Kwanan nan gwamna mai girma ya siya tractor, ya siya fertilizer, ana tatsa mutane dadin noma, amma illan da yake ciki din har yanzu yaran nan suna yawon su a jejin nan. Tara mutum 10-20 a je a yanka, kaga da wani ya rasa ransa din gare bai noman ba. Ya faɗa gaskiya haka ne
malam, ba garin su kawai bane. Maiduguri da kewayenta baka isa kai tafiya kilomita 10, duk inda kaje gona kilomita 10 ba ma kauyen su su fi kan ba. Kauyukan kananan kauyukan da suke Maiduguri wannan kowa ya shaida akan akwai yaran nan suna kewaye da mu. Kwana-kwanan nan ma gefen mu lewana ai sun je sun yanka mutane kuma.
Kakakin majalisin ya bayyana irin gudurin da zasu maida hankali akai tunda har yalla yasa ya dawo kakakin majalisin a karo na hudu. Ga dai abin da Abdulkarim Lawan din ke cewa,
asan muna cikin assembly na karo na goma insha Allah, abubuwa da yawa muka sa gaba insha Allah, wanda insha Allah zamu yi kuma zamu yi nasara akai. Kagan jejin mu duka yanzu sun zama babu itatuwa saboda rashin tsaro na kasan. Mutane mu yawanci saboda babu abin yi zasu fita jeji su sara itaje su zo su saya. To a garin haka yanzu jejin babu komai. To shine yanzu abin da muke so mu yi a majalisa, mu yi wani doka cewa sara itace na jeje kaman babu ma'ana kuma babu sari.
Kakakin majalisar dokokin jihar Borno kenan Alhaji Abdulkarim Lawan wanda aka saki zaba a karo na hudu da yafi kowa kuma dadewa fadin Najeriya a zaman kakakin majalisa ke bayani game da irin matsalolin tsaro da suke fuskanta da kuma irin gudurin da za su sa a gaba. Haruna Dauda Biyu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara'u Fage da cigaban labarin duniya.
To a yau Litinin ne Pakistan ta ce ta kama wasu mutane 12 da ake zargi da safarar mutane wanda ke da alaka da jirgin ruwan bakin haure da ya kife a makon jiya a gabar tekun Girka. Sannan Pakistan ta tabbatar da cewa 'yan Pakistan 12 ne suka rasa rayukansu a lokacin da wani jirgin ruwan kamun kifi mai dauke da mutane kimanin 750 waɗanda suka hada da maza da mata da kananan yara a tekun Bahar Rum kwanaki 5 bayan da ya bar Libya zuwa Italiya. Kafofin yada labaran Pakistan sun fada a jiya Lahadi cewa kusan 'yan Pakistan 300 ne suka mutu a lamarin. Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif ya ayyana yau Litinin a matsayin ranar zaman makoki na ƙasa domin girmama 'yan Pakistan da suka rasa rayukansu daga afkuwar lamarin. Hukumomi a arewacin Mexico sun ce a jiya Lahadi sun lalata manyan motoci 14 da aka yi musu silke wanda masu safarin miyagun kwayoyi ke amfani da su a ciki da wajen fadin ƙasar. Yawancin manyan motocin da aka yi musu sirken karfe manyan motocin kasuwanci ne waɗanda ake kiran su da dodanni a kasar ta Mexico. Da yawa daga cikin manyan motocin an yi musu sirke ne na karfe mai kauri wanda aka yi musu walda a gaba. Wasu kuma daga cikin su an daura musu bindigogi. Akalla ɗaya daga cikin motocin an yi mata koren fenti kamar na motar sojojin Mexico.
A gaida zara ufage da sakarantu mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu, inda za ku ji cewa sojoji a Najeriya sun mai da martani kan zargin da dan fafutukan nan na yankin Niger Delta a Sare da Kobo ya yi musu cewa suna da hannu a fatar ganyen man Najeriya. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka Hassan Maina Kaina na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aika mana.
The military is at the center of oil theft, and we have to make this very, very clear to the Nigerian public.
Tsohon jagoran masu fafutuka a yankin Niger Delta kenan, Alhaji Mujahid Asare Dokubo, ke bayanin cewar sojoji su ne kanwa uwar gami wurin satar gurbataccen mai da ake yi. Dole mu yi wa 'yan Najeriya wannan bayani, domin kashi 99 na satar mai da ake yi sojoji ne ke yinsa, musamman sojojin ƙasa da na ruwa. Sojojin ƙasa da na ruwa suna zarewa jami'an tsaro na Civil Defense Edo, waɗanda bisa doka su ne ya kamata su ke gadin butu. Tamman yana mai cewar sojojin na karban madudin kudade daga kamfanonin mai da sunan samar da tsaro, amma in kai tafiya taki kadan zaka ga yadda ake jan mai kai tsaye daga bututun mai na hukuma. Abun bakin ciki abin da ke faruwa a yankin Niger Delta a cikin shekaru 8 dinnan da suka gabata, wani irin tabargaza ne da ba ta irin sa ba a duniya baki daya. Yace masu aika aikan nan fa wuyan su yayi kauri, inda suka kaura daga bututun man suka tattare zuwa rijiyoyin mai inda ake hako wannan mai suke zukoshi, wanda hakan ke ruguza rayuwar al'ummar yankin Niger Delta baki daya. Saboda haka sojojin ƙasa da na ruwa su ne kanwa uwar gami wurin wannan aika. Shugaban ƙasa Sanata Bola Ahmed Tinubu ya muna alƙawarin cewar zai dau ƙwararran matakai don kawo ƙarshen wannan aika, wanda kuma ya zama abin kunya. To kome sojojin za su ce akan wannan babban zargi haka?
If Asare Dokubo is seeking some form of relevance and whatever.
Kakakin rundunar sojojin ruwan Najeriya kenan, Navy Commodore Ayo Vogan, ke martanin cewar Asare Dokubo, wanda ke neman samun gindin zama da ke wannan babban zargi haka, ya bayyana sunayen waɗanda ke satar mammana. Baka irin wannan zargi haka ka ɗauka cewar batun zai wuce haka sakaka? Duk da na san hedkwatar tsaron Najeriya za ta mai da martani akan wannan batu, amma ka san babban hafsan hafsoshin tsaron Najeriya da babban hafsan hafsoshin sojin ruwan Najeriya ba za su taɓa yadda da wannan sakarci ba. Rundunar sojin ruwan Najeriya a matsayinta na ƙwararriya na ci gaba da yaƙi da masu satar mai da sauran albarkatu a yankin Niger Delta
and the resources in the Niger Delta.
To kome masana tsaro za su ce akan haka? Dr. Kabiru Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Ba mu da fahimtar cewa su kai wato rundunar sojan ne, wato ma'ana ainihin kama tsari ne na soja a ringa satar mai, a bata gurbi ne daga cikin suke yi. Kuma in za a yi wannan tuhumar kamata ya yi a ambaci haka, ba wai a yi jam'i ba, a yi gaba ɗaya a ce sojoji ne kusan kashi 90.
Dr. Kabiru Adamu, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Yanzu kuma sai rahoton mu na gaba da ya fito daga Zamfara a Najeriya. Inda masu sauraro kuna biye da muku, kuma in ce ba ku manta ba, a ranar Juma'a ne ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke Gusau suka yi wata zanga-zangar lumana domin nuna ɓacin ransu game da matsalar tsaro. Ga ƙarin bayani kan inda aka kwana daga bakin Sani Sa'ibu Malumfashi a cikin wannan rahoto da ya aiko ma sashen Hausa na murya Amurka.
Da su bayan ne ɗaliban suka yi sammako, inda suka tare babbar hanyar da ta fito daga wajen Funtuwa ta keta garin Zamfara, wato wannan hanyar da ta haɗa ita jihar Zamfara da sauran jihohin arewacin Najeriya. Sun fito ne ba tare da wani sanda ko makami a hannunsu ba, don yin zanga-zanga ta lumana.
Wannan wurin ba a yi su zo, sun mutane wasu su ji mutum da ya kullum su wuce kuma za su zo nan ne sai su daki mutun yahe mutun 100 anan saban gida ko shekaran jiya barayi sun ce za su shigo ba za mu da bayan sai wani ya zo tun da sai mu ki nan ne ba tun da ku ba ko ba mu ci ba kuna nan ne
suka fito zanga-zangar ɗan ta'adda kuma sai suka labaɓa suka kame wasu ɗalibai biyu suka yi garkuwa da su kamar yadda wannan ɗaliba ta tabbatar mana. Shiko wannan ɗalibi cewa yayi wannan zanga-zanga da muke yi ta lumana sai kuma gashi an turo sojoji sun zo suna ta harbi a sama. Dan tsorata mu wanda hakan har ta kai ga wani harsashi ya samu wani dalibi yanzu ma an tafi da shi asibiti da ba a san ko zai rayu ko kuma a'a ba. Sun roki gwamnati da ta kara inganta matakan tsaro a kuma sama musu ɗakin kwana na ɗalibai a cikin jami'ar maimakon a basu suna kama haya a can sabon gida inda aka sace waɗancan ɗalibai guda biyar da kuma ba su damar kafa babban ƙungiyar ɗalibai wanda a halin yanzu ba su da ita. Matafiya dai sun ji jiki amma kuma sun tausaya waɗannan ɗalibai game da dalilin zanga-zangar tasu.
Abdullahi komanda to wannan hanya dai da daddare mun abinci mun je mun soke kayan mun zo mun tarar su dan arfa hanya karanci ana ɗeban musu mutane ko da yaushe to gaskiya mun ma mun taya kishin ɗeban mutane duk da an hana mu wucewa domin wannan abin zai kawo gyara mu muna goyon baya kira da zangi da gwamnatoci dan Allah dan annabi su duba yanda suke da ƴaƴa mu ma ƴaƴaye ne mutanen nan da suke yin wannan abin an san su ba wai ba a san su ba ba za su gagaru gwamnati ba ko a kira su a zauna a yi masala da su ko kuma a je a yi kiliyar su ko kuma gwamnati mu ta taimaka ta ba mu tsaron da za mu shiga mu fita mu ci abinci mu domin mu babu direba ba garin da zai shiga ba kowa zai iya mutuwa tunda kayan masarufi muke kaya mu da kayan abinci diga nan tun karfe 6 na safe ina nan yanzu ga kife 12 ina kusa kuma ga bana mu akalla ba kasar ba mun kai kusa mu
ko da yake dai mataimakin shugaban jami'ar ya bullo inda ya gana da wannan ɗalibai nasa amma kuma bai samu sukunin yin hira da manema labarai ba saboda da tsamatsan wannan wuri da kuma yanayin da ake ciki kuma galibi hakan kan faru. Shi kuma gwamnan jihar Dr. Dauda Lawan ya tafi can birnin Abuja a taron da suke yi. Kokarin da na yi na zanta da kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar ya ci tura don jin ta bakinsu. San Shaibu Malfashi Murai Amurka daga Gusau a Najeriya.
To Allah shi kyauta a gaida Sani Shaibu Malfashi da wannan rahoto. Ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na Murai Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOE Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda shi ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Kan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi ne abun rainawa.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A makon da ya gabata ne dai shugaban Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya rattaba hannu akan wata sabuwar doka da za ta baiwa ɗalibai bashi domin yin karatu a manyan makarantun kasar. Wannan sabuwar doka dai ta haifar da cece-kuce tsakanin ɗalibai malamai da kuma iyaye da ma masu sharhi kan harkokin ilimi da tattalin arziki. Wakilinmu Madina Dauda ta tattauna da wasu masana akan fa'ida ko rashin fa'idar wannan doka da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya rattaba wa hannu ba tare da bata wani lokaci ba ga Madina Dauda.
Wannan doka wacce aka fi sani da dokar bada lamuni ga ɗalibai ta kafa asusun bada lamuni na ilimi don taimakawa 'yan Najeriya samun kuɗin shiga manyan makarantun da suke so. Duk ɗalibin wanda ya karbi wannan lamuni da za a bada shi babu ruwa an amince masa ya biya kashi kashi bayan ya kammala shirin bautar kasa wacce aka fi sani da NYSC kudirin wanda tsohon kakakin majalisar wakilai Sami Gbajabiya Mila ya fara gabatar da shi a gaban majalisar wakilai a shekara 2016 majalisa bata kammala aiki akan dokar ba sai aka sake dawo da shi a shekara 2019 kuma ya samu ƙarin kulawa daga majalisar dokokin kasar a watan Nuwamba na shekara 2022 wato wata daya bayan da malaman jami'o'in kasar suka kammala yajin aiki da suka kwashi watanni 8 suna yi to sai dai malaman jami'o'i sun bayyana ra'ayoyi mabambanta da farko ga kwararre a fannin tattalin arziki kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria Professor Muhammad Muntaka Usman yayi nazari kan wannan dokar
shi wannan doka da aka samu hannu ba shine na farko ba an yi su a 1980 har zuwa 1992 ne aka rufe wannan bankin badarance ga dalibai to wannan doka da aka yi ba sabon abu bane but yana da kyau din a kalli ita gundarin dokai da kuma me ta kunsa sannan a ga cewa menene zai faru a hasashe na mai hasashen fannin tattalin arziki kamar yadda aka sani to na farko dai shi bankin kanshi da aka ce za a kafa shi da hannun jari na biliyan 1 kuma an faɗi yadda za a samu wannan kuɗi na biliyan 1 sannan za a bada bashi ga dalibai waɗanda iyayensu ba su samun yadda naira 500 a shekara su ne za a ba wannan bashi za su yi appliance nema bukatun cewa suna son a ba su wannan bashi sannan a ba su wannan bashi to kin ga tun daga nan an fara tuka da warwara duk wani ma'aikaci na gwamnati ko na karamar hukuma ko na gwamnatin tarayya ko na jiha da yake dauka albashi 50,000 baya cikin wanda ɗaliban ƴaƴansa za su iya samu wannan bashi a gundarin dokai to wannan yasa cewa sannan kuma su wa'anda ba ma'aikata bane ta yaya zaka kididda cewa suna samun 500,000 a shekara ko kasa da 500,000 a shekara to wannan ita ma matsala ce sannan kuma inda ake kofo irin wa'annan dokokin su kansu suna fama da matsaloli na wannan bada bashin kamar in ka je Ingila zaki ga an ce ma yawan wa'anda suke kashe kansu saboda bakin cikin cewa sun kasa biyan bashin da suka dauka suna dalibai suna da yawa saboda haka dole aka yi wani doka da ya kara kallon yadda za a yafe musu bashin idan kika je America haka yake cewa mutanen sun dauka babu halin biya to wannan rashin biyan ya ta'allaka ga irin aikin da kake yi kuma irin aikin da kake yi din nan shin zai ba ta damar ka biya wani abu idan albashinka ba zai ma ishe ka ba to yaushe zaka biya bashi to wannan duk wasu abubuwa ne da za a yi la'akari da su akan shi aikin wannan bankin sannan a gaya amma dai ala kulli halin mu amal hangamu ta ɗaliban ilimi na fannin tattalin arziki mun san cewa duk duniya ba kasar da ta ci gaba da ilimi idan gwamnati ba ta shigo ba wannan duk wani dabara ne na gwamnati ta janye hannunta akan maganar ilimi wanda ba mu kai wannan matsayin ba saboda yanzu da kirkire-kirkire da wani kawo ci gaba da bincike-bincike na matsalolin rayuwa ya kamata a ce an kai wani matsayi sannan za a ce wasu 'yan kasuwa su shigo to wannan duk wani take-take ne na tsaurara jari hujja a kasa
ai kai kwararre ne wace shawara zaka ba gwamnati
to muna masu fatan alheri amma dai ko ina aka je yanzu an duba cewa akwai matsaloli akan bada irin wannan bashi ga dalibai da kuma saboda yadda tattalin arzikin duniya yake nan to shawarwarin da zamu bayar akan wannan gyara shine su duba dokai tukunna su kara dubanta sosai akan waɗanda za su iya rancen wannan bashi sannan kuma cewa wannan bashi mun san yadda 'yan Najeriya suke idan suka mai da wannan abun kamar yadda a harkar Najeriya take sai wani da wani zai samu wanda ma bai cancanta ya anshi bashin ba zai ansa kuma tun 1980 mutane suka fara bijire mu rashin biyan wannan bashi so saboda haka duka wa'annan za a duba wa'annan insha Allah in dai an dudduba ana iya amma babu yadda za a yi gwamnati ta ce ta zara hannunta akan harkar ilimi sannan ta ga wani da mai ido dole ne sai gwamnati ta tsaya ta dauki muhimmancin ilimi ta zuba kuɗin da ya kamata a zuba ta duba ido akan yadda ake tafiyo yadda harkar ilimi a Najeriya
kamar yadda professor Muntaka ya bada shawarar a sake duba dokar sosai domin an taba yi a baya shi ma professor Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja ya tsokaci kan dokar tare da bayanin fargaban sa
to ni ina ga wannan shiri na ba daliban Gabar Sakandare bashi domin su biya kudaden makaranta da sauran bukatun karatun su yana da sarkake a kure da gaske
masu sauraro saboda kuran lokaci a sai mako na gaba zamu dora a madadin Madina Dauda da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Lazar Gresham naku baban yaji furin ke cewa a huta lafiya
san hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo
adalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labaru a takaice
Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri. Mai cewa albarkacin zagayowar ranar yaki da cutar amosanin jini, wato sickle cell. Muna taya masu fama da cutar murnar zagayowar wannan muhimmiyar rana da aka ware domin su. Da fatan mahukunta za su tallafa wa masu fama da cutar ganin yadda cutar ke da tsadar magancewa. Ra'ayi na biye na haɗin gwiwa ne daga Yakubu Makeri tashar keji birnin Gwari da Nuhu mai wanki da guga tashar keji. Masu cewa muna kira ga al'ummar yankin birnin Gwari cewa mu dage da roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen ta'addancin da ke damun mu a yankunan yammacin birnin Gwari domin mu samu yin noma da ilimi kuma ga yaranmu. Ra'ayi na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga Yakubu mai aski ba da raka da abokansa masu cewa VOA Hausa muna so ku ba mu dama domin mu yi kira ga gwamnan jiha da magajin gari na jihar da magaran cewa ya kamata su ci gaba da gyara magudanan ruwa domin kaucewa ambaliyar ruwa haka zalika su ma al'umma yana da kyau su ci kiyaye zuba shara a magudanan ruwa domin kaucewa ambaliyar
Shirin Madalla kaɗan daga sakonnin da kuma sarufuka aiko mana ta email kenan a yanzu ne kuma za a gyara zama a sauraron takaitattun labaran a matsayin shirinmu na ƙarshe a yau.
A yau Litinin ne manyan kamfanoni da dama da suka hada da Amazon da Marriott da Hilton suka yi alkawarin daukan yan gudun hijira sama da 13,000 aiki na tsawon shekaru ciki har da mata yan kasar Ukraine da suka tsere daga yakin da Russia take yi da Ukraine. Gabanin ranar yan gudun hijira ta duniya a gobe Talata. Kamfanoni sama da 40 sun ce za su yi jigilar yan gudun hijira 250,000 inda 13,680 daga cikin su za su samu ayyukan yi kan tsaye a waɗannan kamfanoni. Mataimakiyar babban kwamishina ta Majalisar Ɗinkin Duniya kan yan gudun hijira Kelly Clement ta ce kowanne daga cikin iyalai da suka bar komai da suka mallaka suke neman tsaro da kariya da kuma son samun damar sake gina rayuwarsu a cikin gaggawa. Hukumomi a arewacin Mexico sun ce a jiya Lahadi sun lalata manyan motoci 14 da aka yi musu silke waɗanda masu safarar miyagun ƙwayoyi ke amfani da su a ciki da wajen ƙasar.
Kuma da lamar sauraron mu da kuma takaitattun labaran da muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma anjima da daddare idan Allah ya kai mu da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wato ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu kuwa madadin Zarawa fage da ta karanto labaran duniya sai Julie Ladies Gresham da ta bayar da umarni da injiniyan namu na yanzu Hawwa Sharif ke yi muku fatan alheri sai anjiman ku.